الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar ni wai tambayar dan uwa dangane da wuraren da ya zama haramun musulmi ya yi sallah a cikin su. Lalle malamai sun zana wurare daban-daban, amma kasancewar wasu wuraren hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wuri na farko wanda baya halatta a yi sallah, wanda kuma ko an yi sallah batacciya ce, wato ita ce makabarta. Ba bambanci tsakanin sabuwar makabarta da tsohuwa kamar yadda wasu malamai suke bambantawa, domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid, sai ya ce illa al-maqbura wal hammam. Manzon Allah ya ce kasa gaba ɗayanta masjid, manzon Allah ya ce wurin sujada ne, ma'ana za a iya dukawa a yi sallah. Yace illa al-maqbura, manzon Allah yace banda makabarta, sai yace wal hammam, wato da ban daki. Wadannan wurare biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haramun ne yin sallah a cikin su, makabarta da ban daki. To daga cikin wadanda malamai suke zanawa, akwai irin wuri wanda yake na kwaci, kamar gidan da aka kwaci aka baka baya halatta kai sallah a cikin shi, duk wuri wanda yake na kwaci. Da irin kamar misali mayanka da jibji, to wannan duka malamai sun karhanta yin sallah anan, amma ba sun haramta ba, saboda wuri ne wanda ba a amince masa game da najasa. Wuri na uku wanda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine makwantar raƙumma, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi manzon Allah yake cewa kar ku yi sallah a makwantar raƙumma, ma'ana inda raƙumma suke kwana. An gane ku, wannan wuri haramun ne a yi sallah. Wasu malamai suke cewa wai ko da yake ba za mu ce malamai ba, wasu suna fadar cewa wai abin da yasa aka ce wai kar a yi sallah a inda raƙumma suke kwana, wai domin raƙumma suna al'ada kamar yanda ɗan adam yake. Wannan magana ba ta da asali. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin raƙumi yana tare da shaytani, mafi yawan raƙumma inda suke wuri ne wanda suke na shaytanu, shi kuma shaytani a kullun abin da yake fama shine ya bata ma dan adam ibadarsa, shine hikimar, domin shi kasancewar raƙumi yana tare da shaytani mafi yawa. To dan haka wannan uku sune dai iya abin da muka sani wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan ƙari wanda malamai suka ƙara irin su misali gida wanda aka kwaci, gidan kwaci kenan wannan baya halatta, da irin su mayanka, irin su jibji da coci da sauransu, wannan malamai sun karhanta yin sallah a cikin su, illa kasancewar su waɗannan babu wani dalili wanda ya haramta, illa kasancewar wurare ne dai wanda ake kyautata zaton wato samun najasa, don haka dai nisantar su shi yafi dacewa. Na'am. wai tsakanin hudu ba ta farko da ta biyu a wannan tsugunnawa da liman yake shin akwai wani abu da aka shar'anta mana a wannan mahalli babu abin da aka shar'anta mana na ibada a wannan mahalli so da yawa zaka ga sun daga hannu suna addu'a don haka daga hannu game da yin addu'a tsakanin hudu ba ta farko da ta biyu sai ka sanya shi a layin bid'o'i waɗanda suke na sallar Juma'a kamar yanda wani malamin mu shine Dr. Anis Allah ya ji kansa yayi littafi na musamman akan bid'o'in da suka shafi sallar Juma'a don haka wannan mahalli hutu ne aka ba liman kai kanka a wannan mahalli ya halatta kai magana gane ko a cikin wannan bayan gama hudu ba ta farko kafin a shiga hudu ba ta biyu na'am wai misali makabarta lokacin da ta tsuha ta diddige aka bada filaye aka gina wuraren shi mene ne hukuncin yin sallah in dai an tabbata makabarta ta rigai ta fita daga layin makabarta an dina binne mutane an tabbatar da cewa kasusuwa sun rididdige to wannan ya rigai ya zama gari ya halatta a yi sallah abinda ake nihi a nan makabarta in ta kasance tana nan a matsayinta na makabarta shine baya halatta a yi sallah amma duk lokacin da mamata kasusuwansu suka rididdige to ba laifi wannan wuri akan iya bada shi in ana so a tada ta a yi gaba da ita amma kuma duk wanda aka iske shi da kasusuwansa kasancewar bai rujuddige ba ya zama kasa to wannan kabari nashi mahallinsa ne bai halatta a tada shi kwarai domin kasancewar shi wannan kabari kamar yadda malamai suka ce alhubus ne duk wanda aka binne wannan wuri ya keɓanta da shi sai idan kasusuwansa sun rujuddige sannan ya fita daga mallakar shi akan iya kawo wani abu ne kamar gida wanda yake na kwace misali gidan da ka tabbata gida ne hukuma ta kwace ta ba wani to wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da malaman Hanabila suka ce baya halatta a yi sallah saboda wuri ne wanda yake na zalunci kwarai shi ne ake kira darul maqsud gidan da aka kwace ad-darul maqsud gidan da aka yi kwace aka ba wani to sun kirga shi cewa shi ma bai yada cewa a yi sallah a cikin sa na'am wai kamar yanzu misali mutumin da zai ce ku ahlus sunna ba ku bane kuke yin kaza kuna yin sata kuna zaluntar mutane kuna zina kuna wasu abubuwa wannan bai yada cewa dan ba wanda ya aikata wannan aiki ba kake aibantawa sunna ce kwata-kwata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kake aibantawa shi abinda muke so mu gane laifin wani ba a dora ma wani ubangiji ta'ala yace wala taziru waziratun wizra ukhra shin ahlus sunna ma'sumi ne malaika ne da za a ce baya saqula ya sunallahu ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun yanzu a gidanku kaddar cewa za ku kai kusan mutum goma sai a samu ɗaya barawo sai a ce duka 'yan gida kaza barayi ne ko a samu wani ɗaya wanda yake fasiki sha-sha-sha shin adalci ne a ce jama'ar gidan wani gaba ɗayan su malalata ne baya halatta saboda haka wanda ya yi aiki na gari kansa ma wanda ya munana kuma kansa ma haka Allah ya ce man amila salihan falinafsi ومن أساء فعليها دفتس إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها دون هكا أبن دي شاهي الدين المسلم دا سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم بايا حلتا أمس أيهم النمو مني دون ونياي ليفي mu ma jama'a zubun gora mu ce ai duk mazinata ne malalata ne azzalamai ne kaza ne shi wanda yayi wannan laifi shi kadai za a kama da laifin sa shi kadai za a kama da laifin sa don haka kasancewar rashin adalci ne akan haka
na'am kuma maganin malam Najiya ce don me da in ya zama ana sabbi
wai kamar mai da'awa mai wa'azi ko mai wa'azi ne bai dacewa ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a matsayin ka ne mai wa'azi wallahi ba adalci bane ba karanta ba hanya bace ba ta wa'azi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama sunan wata jama'a saboda wasu sun yi laifi a ciki gaba ɗaya kai musu zubin goro kun ce kaza kuma kuna kaza shin yanzu ka ce kun tsaye da gemu kuna kaza kun dage wando kuna kaza shin tsaye da gemu da dage wando sunnar wace ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shin yanzu mutumin nan da ya dage wando ya bar gemu shikenan dan yayi laifi sai mu kama sauran jama'a gaba ɗaya duk wanda ya bar gemu ya dage wando sai mu ce malalaci ne bayyada cewa illa kasancewar a iya abinda zaka iya jan hankalin mutane indai mutum yana da'awar cewa shi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to bai dace ba a ce an same shi akan irin aiki kaza da kaza bai dace da shi ba a matsayin sa na mu'mini amma bai dace wa a kama wani da laifin wani ubangiji ta'ala yace am lam yunabba bi ma fi suhufi musa wa ibrahim alladhi waffa allah taziru wazratun wizra ukhra rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban don haka a matsayin mu bai dace wa mu kama wani da laifin wani na'am
wato ba ta wani da yake cikin matashi ne mun cikin matashi mun malam da kai ne su ci a rubu ta ci sai mun ci a ka kuma ka yi gobe ko shi da shi mun yi zuwa su ne mun mata kuma a ce a talafu kuma
to tabbayar da dan uwa yake cewa saki uku a lokaci guda menene matsayin sa shine dai makunin kenan tambayar ka saki uku a kalima daya in ma ka furta cewa na sake ki saki uku ko ka rubuta takarda na miki saki uku magana tabbatacciya saki uku a lokaci daya in ma kai ka saki matar ka faɗa da bakinka ko ka rubuta takarda ko ka wakilta wani je ka ka sakar mun mata ta saki uku ko alƙali ka ce masa rubuta mun saki uku to wannan saki uku a matsayin saki ɗaya tafi yake kamar yanda haka yake a tabbace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa ya wuce saki uku a matsayin saki ɗaya yake haka Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru biyu da ƴan watanni saki uku a matsayin saki ɗaya haka aka zo farkon khalifanci na Umar shekaru biyu a farkon khalifanci na Umar duk mutumin da ya ma matar shi saki uku a lokaci ɗaya a matsayin ɗaya sai da aka kai mutane sun fara wuce gona da iri sun yawaita saki uku a lokaci guda Umar Allah ya kara masa yadda sai ya zartan musu saki uku a matsayin uku yake domin yi musu hukuma su shiga hayyacinsu saboda ita shari'a saki ibada ne amma sai da ta tsara ibada ce wadda take halattacciya amma sai da ta tsara mana ga yanda za mu saki mace ba wani abu bane ba wanda yake kara zube sura ta musamman Allah ya saukar a cikin alqur'ani suratul talaq sura da take bayani dangane da yanda ake sakin mace ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا don haka a ka'ida ta shari'a in zaka saki mace ba a kowane lokaci bane ba dan mace ta fusa ta ka zaka ce ka sake ta a farko din mace ta maka abinda ba daidai ba a ka'ida na shari'a ba maganar ka ce ka sake ta iya abinda zaka yi sai ka zaunar da ita wance a matsayin ki me yasa kika yi kaza kika yi kaza in ta baka uzuri uzurin da zaka iya gamsuwa da shi to anan sai ka ce Allah ya gafarta miki amma kar a koma aikata irin wannan abu saboda irin wannan abu ni bai dace da dabi'ata ba in kuma ka gane cewa uzurin nata bai gamsar da kai ba to iya abinda zaka yi sai kai mata galgadi kai mata wa'azi ka nuna mata abinda tayi bai dace ba idan ka ci gaba da yi abu na biyu shine sai ka kaurace mata a wajen kwanci ka kaurace mata a wajen kwanci malamai suka ce in tayi shimfidar ta anan kai ita ka a can ko kun kwanta akan shimfida dai juya mata baya in ka shiga gida bayan sallama sai gunguni in ka fita gunguni ta gane ne cewa tayi laifi in ta dawo ta meka wuya ta tabbatar da cewa tayi laifi kuma ta dau alƙawarin ba za ta daina ba za ta sake ba falillahi alhamdu abinda ake bukata ya samu mataki na uku shine anan zaka bige ta amma bugo wanda yake ba mai fasa jiki ba an gane ko ta dai san tayi laifi san da kake mata da kaunar da kake mata yau har ya kai ka daga hannu ka bige ta wannan shine mataki na uku mataki na hudu shine in abu yaki cinyewa za a samu alkali daga bangaren ka a samu alkali daga bangaren ta ma'ana a samu mutum biyu eh daga wajen ka eh daga wajen ta su je su zauna su ga cewa yaya ya dace in sun ga cewa sulhunta tsakanin ma'auratan nan a ci gaba da zaman aure shi yafi dacewa to sai su sulhunta duk wani mai laifi a tabbatar masa laifinsa kuma kowa ya dau alƙawarin zai ba kowa haƙƙin shi nan gaba duk wani abu na rashin dacewa ba za a aikata ba in ku sun ga al'amari yaki cinyewa abinda suka zartar da shi na raba aure a wannan lokaci to ya rabu to amma anan abinda muke so mu sani ko raba auren a wannan lokaci ko kuma takanas kawai dan dai ta fusa ta ka ba tare da ka biyo da wannan matakai ka dau dokar cewa za ka sake ta to ba haka ba za ka sake ta abu na farko ka tabbata cewa tayi jinin al'ada ta gama bayan gama jinin al'ada baka kusance ta ba an gane ko domin mace in tana cikin al'ada haramun ne mutum ya sake ta haka nan in ta gama al'ada sai ya tabbata cewa bayan gama al'adar ta baka je wajen ta ba to a wannan lokaci zaka sake ta kuma saki daya wannan shine saki na sunna ya zamanto ba ta cikin jinin al'ada bayan gama al'adar ta baka kusance ta ba a wannan lokaci sai ka sake ta saki daya wannan shine saki na sunna to amma yi ma mace sama da saki ɗaya musamman saki uku a cikin kalima ɗaya wannan bid'a ne dan al'amari ne wanda Allah ya sanya maka jinkiri a cikin shi kai kuma ka gaggauta saboda gaggawarka kamar yadda daman ɗabi'a ce ta mutum kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa khuliqa al-insanu min ajal da fadarsa wa kana al-insanu ajula da Allah ya shar'anta mana cewa a farko mu saki mace saki ɗaya shi ma kasancewar ba ta cikin jinin al'ada bayan gama tsarkinta ba mu kusance ta ba saboda anan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in kama mace saki ɗaya to kana da kome yanzu in bayan ta gama jinin al'ada in mai yin jini ce za ta je ta zauna a nan gidanka za ta yi idda tsawon jini uku za ta yi wanda ku galibin al'adar mace a duk wata su ɗaya ne take yi duk da cewa an samu wasu ɗaiɗaiku daga cikin mata wanda a kwana 15 ma tana yin al'ada a wata sai ta yi al'ada kusan su biyu to anan kafin ta gama wannan jini uku in ma wata fusata ce ka yi za ka iya hucewa wane ne ya taɓa yin hushi ya kwashe sama da wata da watanni bai huce ba kuma gata iddar da za ta yi a gidanka Allah ya ce ta zauna ta yi Ubangiji ta'ala ya ce fattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna Ubangiji ta'ala ya ce ku ji tsoron Ubangijin ku ku tsare dokokinsa matan da kuka saki Allah ya ce kar ku fitar da su sai ce min buyutihinna daga gidaddajin su kaga anan matan da aka saki sai Allah ya jingina gidan cewa nasu ne ba a ce ba la tukhrijuhunna min buyutikum dan karkace a bar min ko sanki kar in gani anan to Allah ya jingina gidan cewa nasu ne la tukrijuhunna min buyutihinna, Allah yace kar ku fitar da matan da kuka saki daga cikin gidaddajin su kafin su gama idda. Ubangiji ta'ala yace wala yakhrujna, suma matan kar su fita a karan kansu tace ni ma bana zauna ba, gidan mu zan tafi. Ubangiji ta'ala yace illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyana, sai dai idan sun zo da wata alfasha mubayyana. Ka sake ta, ka zaunar da ita tana idda, sai ta fita ba tare da izininka ba, ko kuma ta ringa sayo maka wanda bai dace ba a shigo da shi cikin gida, ko kuma take gaigaya maka bakaken maganganu take zagi, to a wannan lokaci ya halatta ka fitar da ita domin ta zo da alfashawa da take mabayyaniya. To don haka a nan ka saki mace kuma ka zaunar da ita a cikin gidan naka, kana shiga kana fita, za ka fita Allah ya kiyaye a dawo lafiya, ka dawo sannu da zuwa ta yi kwalliya, to wannan duk abin da yake cikin zuciyarka na fusata da wani abu za ka iya hucewa, saboda shi aure a kullum abin da Allah yake so ɗorewa shi ba rabuwa ba, sabani ga shaidani. Shaidani shi ne in an yi aure baya buƙatar wannan aure ya je ko ina, iya abin da yake buƙata kawai ya ga cewa ma'aurata sun raba hanya. Kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa Iblis yana shimfiɗa gadansa akan teku, kan teku yake zuwa tsakiyar teku da gadansa, sai ya yi kishingiɗe, idan an wayi gari sai ya baza yaransa maɓannata, ku je duk wani abu wanda yake na ɓanna ku je ku yaɗa shi a doron ƙasa tsakankanin jama'a ta muminai. Idan yamma ta yi kowa sai ya zo ya ce masa na yi kaza, Iblis sai ya ce baka yi abin a zo a gani ba. Wannan ya zo ya ce ya yi kaza, Iblis ya ce masa baka yi abin a zo a gani ba. Har wani daga cikin yaransa sai ya zo ya ce tun da na fita na yi ƙoƙarin raba tsakanin ma'aurata. A wannan lokaci shaidani sai ya jinjina masa ya dora masa kambe wanda yake da girmamawa, shi ya yi abin a zo a gani. To don haka wannan duka hikima ce ta Ubangiji ta'ala na cewa in an saki mace ta zauna a gidan da aka sake ta, ba wani gida ba za ka maida ta can don ka sake ta, gidan da take a zauna a nan za ka zaunar da ita har a kai lokacin da za ta gama idda. Kaga in mai jini ce za ta yi jini uku, in mai ciki ce har sai ta haife cikinta, in ba ta jini saboda ƙuruciya ko kuma saboda dattijantaka to za ta zauna tsawon wata uku. In mai shayarwa ce wanda zawwar jini ya tsaya saboda shayarwa, kaga anan sai ta gama shayarwa ta yi jini uku, duk tsawon lokacin na a cikin gidanka za ta zauna, kuma kai za ka ba ta ci da sha da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya ta rayuwa. Kuma in ta gama idda kuma ka ɗan jiyar da ita daɗi, wasu 'yan turaman atamfa da wasu man shafawa da turare da wasu 'yan kuɗaɗe dai na huce haushi a je a yi zaman zawarci. To don haka kasancewar wannan duka tsari ne wanda yake na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saki ɗaya tak ake ma mace, in bayan sakin nan da ka mata ka huce ta ɗau alƙawari ta daina ta shiga hayyacinta, sai a koma zama. In al'amari hallo ya ki ci ya ki cinyewa an kasa daidaita hallo, sai ka kirdadi lokacin da ya dace a shari'a, sai ka ƙara mata saki guda, hallo ta zauna ta yi idda. Idan ba ta daina ba, hallo ɗin zama ya ƙi yin zama, sai ka mata sai ka cike mata saki na uku, amma in ka cike mata na uku ba maganar ta zauna a gidanka ta yi idda, saboda ba iddar ka bace za ta yi, dole za ta koma gidansu. To don haka kasancewar shi saki uku a cikin lafazi ɗaya matsayinsa bid'a ne, ba komai bai sa Umar Allah ya ƙara masa yadda ya zartar illa domin yin uquba ga jama'a sun wuce ka'ida ta shari'a. Don haka magana tabbatacciya saki uku a cikin lafazi guda, sawa'an furta baki kai ka faɗa ko kuma rubuta takarda kai ko wani kawakinta cewa ya sakar maka ita saki uku, wannan a matsayin saki ɗaya tak yake. Don haka littafi na musamman malamai suka wallafa akan wannan mas'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da halaccin karɓar abinda aka baka kyauta ba tare da roƙo ba, ba tare da hangen abinda ke hannun jama'a. Duk lokacin da mutum ta kanas a raɗin kansa ba tare da ka roƙe shi ba, ba tare da kana kwaɗayin ya ɗauka ya baka, ya ɗau wani abu ya baka, to ya halatta ka amsa. an gane sharadi biyu ne kenan kar ya zaman turu ko kai kuma kar ya zaman to daman kana zalama kana kudayin yahudda ya baka to in dai ba ta waɗannan hanyoyi guda biyu ne duk abin da aka dauka aka baka arziki ne kyaukyawa ubangiji subhanahu wataala ya kuro maka iya abin da ya dace ka amsa in ma ka sarrafa shi ga kanka ko ka sarrafa ga iyalinka ko kuma kai ma ka dauka ka ba wani sadaka ko kai kyauta da shi kamar yanda Salim ibn Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda daga mahaifinsa Abdullah dan Umar Abdullah ke cewa mahaifina Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na daukan kyauta ta musamman yayi ta ga Umar Allah ya kara masa yadda ma'ana takanas manzon Allah yake daukan kyauta ya ba Umar fa aqulu a'tihi man huwa aqqaru ilayhi minni Umar sai ya ce ya Rasulullah haba adiba wanda yafi ni bukata wanda yafi ni talauci ya Rasulullah shi ya dace aba wanda bayani ya gabata anan ana bukatar mazan yau su yi koyi da mazan jiya a wajen soma dan uwanka abinda kake soma kanka ko kuma mu ce fifita yan uwan mu mu'minai akan san kanmu ko da kana son abu kana kwadayin shi to in kaga dan uwanka yafi bukata yafi ka bukata to kai kokari ka dangana ka bar masa kamar yanda ubangiji ta'ala ya kyautata yabo ga mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen Madina ubangiji ta'ala ke cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون متانن مدينة سوني لوكاتشين دا مهاجرون وأن سوكا كورا شيما مزونن سوكا تردى مزان الله صلى الله عليه وسلم مدينة متانن مدينة يكيبون كنس إندسكي نوما واسيس ربا سبا إن أونس مهاجرون in ka mallaki wani abu na dukiya sai ka kasa sai ka ba ɗan uwanka waɗanda suka kauro su ma su je su samu abin da za su juya wanda ya ishe mu misali Sa'ad ibn Rabi Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla kawance tsakanin sa da Abdurrahman ibn Auf a lokacin na Abdurrahman ibn Auf sai yake faɗa ga Sa'ad yake ce masa ina da mace biyu don haka abinda nake bukata da kai je ka ka gansu wanda ta burge ka ta kayatar da kai zo ka bani labari zan sake ta in ta gama idda ka aure ta yace kuma ina da dukiya yace dukiya ta zan kasa ta tsakiya din baka rabi kai ma ka samu abinda zaka juya Abdurrahman yace iyalinka da dukiyarka Allah ya sanya musu albarka ni dai abinda nake bukata a nuna min hanyar kasuwa to dan haka kaga anan ba komai bane ba ya kai suke fifita ɗan uwan su mu'minai akan san kansu illa imanin da ya samu zama a cikin zukatansu anan fa Umar ne Allah ya kara masa yadda takanas manzon Allah zai dau wata gagarumar kyauta ya masa shi Umar sai ya buɗe baki sai ya ce a'afihi man huwa aqqaru ilayhi minni ya rasulullahi ka ba wanda yafi ni bukata ma'ana wanda yafi ni talauci yafi ni bukata shi ya dace a ba فقال خذه ماذا الله sai ce ma Umar amshi maza Allah ya nace masa akan cewa sai ya amsa don haka anan muka dau darasi muka ce duk wani shugaba wanda yake adali idan ya maka kyauta bayyada cewa ka mai da kyautar shi amma duk wanda an san azzalimi ne to sawa'an shugaba ne ko wanda dukiyar shi dukiya ce haramtacciya baya halatta ka karbi kyautar sa shine anan manzon Allah sai ya nace ma Umar ya ce masa khuzhu yace karbi kyautar da nama idza ja'aka min hadhal mali shay manzon Allah yace in har wani abu ya zo maka ya kai Umar na wannan dukiya wa anta ghayru mushrik manzon Allah yace ba kana hange kana zalama kana kudin a dauka a baka wala sa'ilin kuma ba tare da karun ka ba manzon Allah yace fa khuzhu fatamawwalu manzo Allah yace karbi wannan dukiya rike ta a matsayin dukiya ce taka an gane ko fa tamawwalhu ay ittakhizhu malan kamai da ta cewa dukiya ce taka fa in shi'ita kulhu maza Allah yace in ka ga dama ka ci dukiyar ma'ana ka sarrafa ta a karan kanka ko ka sarrafa ta ga iyalinka wa in shi'ita tasaddaq bihi maza Allah yace in ka so kuma ka dauka ka ba wani sadaka in har kai baka bukata sai maza Allah yace masa wa mala duk abin da ba a dauka ba aka baka manzo Allah yace fala tutbi'u nafsa karka biya masa zuciyarka ma'ana ka allaka shi da tunaninka dan in ka allaka abin da ba naka ba a zuciyarka to zaka sha wahala kuma mutuncinka zai zube to dan haka Salim sai yake cewa fa kana Abdullahi la yasalu ahadan shay'a Abdullahi dan Umar ya kasance baya roƙon kowa wani abu dabi'ar shi har ya gama rayuwarsa shi bai roƙo wala yaruddu shay'an uqiya duk abinda aka dauka aka bashi kuma bai maidawa kamar yanda anan manzon Allah ya nace ma Umar cewa ya amsa duk abinda aka bashi in dai ba roƙo bai kuma ba kwadai da zalama da hangen abinda ke hannun jama'a bai manzon Allah yace to ya amsa to dan haka wannan babi da malam ya biyo da shi kamar yanda dai bayani ya gabata wancan babi mun samu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana roƙo haramun ne to amma anan sai aka nuna mana duk abin da za a dauka a baka in dai da mun ba kwadan a dauka a baka ba kake sannan kuma ba roƙo ba kai to wannan wani arziki ne na musamman Allah ya kuro maka ya halatta ka karba in ka karba din ma ka sarrafa dukiyar a karan kanka ko iyalinka ko in baka bukata ka dauka ka ba wani qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu la hakki ala al aqli min amali yadi wa ta'affuf bihi an su'al wa ta'arruj bil i'ta malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa na zaburar da mu'minai akan cin abin da hannunsu ya aikata ma'ana jibinka ya zamanto shine abincinka duk abin da zaka ci ko tufafin da zaka sa ko gidan da zaka zauna ko abin da zaka hau iya abin da aka fuso ya kasance jikinka ne abin da kaje ka aikata da hannunka wa ta'affuf bihi kuma da neman kame kai dangane da sana'a an su'ali game da roƙon jama'a wa ta'arruj lil iqa da bujirowa domin neman ai maka kyauta saboda ka bujiro neman ai maka kyauta wannan shi yake haifar da kwadai kwadai ko shi yake zubar da mutunci lafazin al-hassu shine at-tashji ma'ana anan kwarin gwiwa ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu'minai da manzansa cewa mutun yayi kokari ya samu sana'ar da zai ringa cin abinci da ita ma'ana wanda ta hanyar nan zaka ringa cin abinci wata afufu bihi wanda kuma ta hanyar wannan sana'a wato zaka kame kanka dangane da roƙon jama'a shine yace wa ta'affuf bihi an su'ali da kame kai dangane da roƙon jama'a wa ta'arrud lil iqa da kame kai dangane da bujirowa domin neman kyauta dan ba a buƙatar ya zamanto kullun ka zamanto kai hisan a dauka a baka saboda duk mutumin da yayi kokari ya samu sana'a wanda ta hanyar wannan sana'a yake ci yake sha to abu na farko wato zai yanke kauna dangane da abin da ke hannun jama'a sannan kuma zai katangance mutuncin sa dangane da abin da zai daudada shi saboda ba zai ringa kudin abin da ke hannun wani qala Allahu tabaraka wa ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وبنجي تعالى كي تشوى فإذا قضيت الصلاة إذن أنقم صلى وتصلى إتتي صلى الجمعة كمر يندكا في آية من الله يكي تشوى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبنجي تعالى يتي يا كو جماعة المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذن أن يكرن صلى أران الجمعة وبنجي تعالى يتي يتي فاسعوا إلى ذكر الله كتفي domin ku saurari ambaton Allah ita ce khutuba kuma domin ku yi sallah. Lafazin fas'au anan bi ma'ana famdu ay ku wuce ku tafi zuwa masallaci. Lafazin as-sa'yu anan baya nuna cewa ku yi gudu zuwa masallaci domin lafazin as-sa'yu ala a yare wanda yake na larabci yana daukan ma'anar mutun ya juya baya da gudu, ma'ana mutun ya ringa gudu ya ringa sauri a wajen tafiya. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa fa iza hiya hayyatun tas'a ay tajri bi sur'a, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa thumma adbara yas'a, sannan sai ya juya baya yana gaggawa. Kuma lafazin as-sa'yu yana daukan ma'anar aiki, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna sa'yakum la shatta, lalle aikin ku mabambanta ne, wani na aiki domin dacewa da gidan aljanna a ranar kiyama, wani ko yana aiki ne domin kawai rayuwa ta duniya wanda in an wayi gari kiyama ba shi da komai a wajen Allah face wuta. To don haka lafazin as-sa'yu anan kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya fassara a cikin littafinsa al-Muwatta, wato shine fas'au ay famdu, ma'ana ku tafi zuwa masallaci domin kenan fas'au li zikri, wannan fas'au ne yake cewa idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah, ku tafi domin ambaton Allah, ma'ana ku saurari khutuba kuma ku yi sallah. Sai yace wazarul bai'a, Ubangiji ta'ala yace ku daina saye da sayarwa. In dai an yi kiran sallah, duk wata sana'a da kake dole ka tsaya ka tafi masallaci, amma wannan umarni ya takaita akan wanda jumu'a ta zama wajibi akan sa. Anan sai mu ce mace ba ta ciki, saboda jumu'a ba wajibi bace akan ta. Haka nan dan bulaguro, jumu'a ba wajibi bace ba akan sa. Haka nan yaro karami ba wajibi bace, haka nan bawa ba wajibi bane. Duk wanda jumu'a bata zama wajibi akan su za su iya ci gaba da sana'ar su a wannan lokaci ko da an yi kira. Shine Ubangiji ta'ala sai yace zalikum, daina tsaye da tsayarwa da tafiya zuwa masallaci. Ubangiji ta'ala yace khairul lakum in kuntum ta'lamun, shi yafiye muku alkhairi a wajen Allah in har kun kasance kun san da haka. To sai Allah yace fa iza qudiyati ssalatu, idan an gama sallar jumu'a fantashiru fil ardi, Ubangiji ta'ala yace ku watsu a ban kasa, ma'ana kowa ya kadi gaban sa. وابتغوا من فضل الله, كنيما daga fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana kowa ya tafi masana'antar shi. Dan shari'a bata kayyade mana cewa a ranar Juma'a mutun ya daina aiki. In a karan kanka ne kake banci ranar Juma'a ranar hutunka, wannan ba laifi ba kai, amma haka kace a kawai dan dai an gama sallar Juma'a shikenan kawai ne sai gida, shari'a bata kayyade maka ba. In kai ka dora ma kanka wannan ba laifi bane. To shine anan Ubangiji ta'ala sai yace fantashiru fil ardi, ku watsu a ban kasa, wabtagu min fadlillahi, ku nema daga fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana ku nema arziki, kowa ya je kan sana'ar sa. To dan haka kasancewar anan umarni ne yazo daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To anan kasancewar da Allah yace in an gama jumu'a ku watsu a ban kasa, ku nema daga fadala ta Ubangiji ta'ala, shin nan sai mu ce dole ne in an gama sallar jumu'a dole kowa ya tafi ya bude shagon sa, duk wani mai sana'a ya je kan sana'a shi? Tunda kaida malamai suka ce in umarni ya zo daga wanda yake sama da kai, idan Allah ya ce ku yi kaza ko manzon sa ya ce ku yi kaza, to iya abinda wannan umarni ke tabbatarwa shine wajibi, dole ne a yi, sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga wajibi. Nan Allah ya ce in an gama sallah ku watsu ban kasa, kuma ku nema daga cikin fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana kowa ya je ya nemi arziki. Anan abinda muke so sai mu koma, kafin a hana mu saye da saidawa, menene matsayin saye da sayarwa da sauran dukkan wata sana'a? halak kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba to dan haka kenan da aka taka mana burki cewa in an yi kiran sallah a ranar juma'a mu tafi masallaci mu da juma'a ta zama wajibi akan mu mu daina saye da sayarwa da duk wata sana'a to amma bayan gama sallah sai Allah yace ku watsuban kasa kowa ya tafi kan sana'ar shi kaga kenan wannan umarni ya koma matsayin shi kafin hani daman halaka ne kenan anan halacci ne Allah yake ba mu in kaga dama ka je ka bude shagon ka in kaga dama ka je gida ka huta to dan haka kasancewar wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna mana a iyayen da Allah ya halicce mu mu jama'a ta mu'minai ubangiji ta'ala bai halicce mu ba a matsayin ɗan zaman kashe wando kowa anan abinda ake bukata ya tashi ne mu sana'a kowa ya tashi ya nemi sana'a an gane ku anan mu'mine ne Allah yake jan hankalin su cewa in an gama sallah kowa ya tafi kan sana'arsa kowa ya tafi kan sana'arsa don haka a wannan wanda suka tabbaka wannan umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa saboda gaba ɗayan su kowa yana da sana'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sana'a khalifofinsa guda hudu kowa yana da sana'a sauran sahabbai gaba ɗaya kowa yana da sana'a idan ka dauki su mutanen Madina galibin su manoma ne gonakai gare su na dabino iya aikin su shine noma wanda su kuma daman mutanen Makka ɗan kasuwa ne fatake ne su je wata ƙasa su je su kawo kaya su sayar da su ita ce sana'ar su wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda bai daina zuwa kasuwa domin saye da sayarwa sai da nauyin jama'a ya lauce shi lokacin da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi taron gaugawa suka ce ya kamata Abubakar a yanka masa albashi daga cikin baitul mali wanda zai wadace shi da iyalinsa domin ya zauna ya kula da lamarin jama'a bai dace ba a ce a matsayin Abubakar a yau nauyi ya hau kan shi shin al'amarin jama'a zai kula ko kuma kasuwa zai je ya nemi abinci a lokacin nan suka masa albashi na musamman suka ce iya abin da ake bukata ya tsaya ya kula da al'amuran jama'a wanda kuma hadisi na cikin Bukhari Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ina da wani makwabci daga cikin mutanen Madina na kasance ni da makwabci na muna baki bakin zuwa masjidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yau ni na tafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan makwabci na sai ya tafi kasuwa domin saye da sayarwa gobe ni zan tafi kasuwa shi kuma sai ya tafi masjidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke misali yau Umar ya tafi kasuwa domin saye da sayarwa neman halakkin sa shi wannan makwabcin nashi sai ya je makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zai je ya wuni duk abin da ya gudana a wannan yini na hukunce-hukunce da sakonni na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sauka wahayin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an dawo gida da yamma wannan makwabcin na Umar sai ya gaya masa yau a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza an yi kaza manzon Allah ya ce mu yi kaza kuma ya ce mu daina kaza aya kaza ta sauka gaba daya sai ya gaya masa sannan gobe shi kuma wannan makwabcin sai ya tafi kasuwa Umar kuma sai ya tafi in an dawo kuma da yamma haka shi ma Umar zai zo ya fada masa me yake nuna mana ashe anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da sana'a kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda lokacin da ake masa tambaya dalilin me kafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su yawan hadisi daga cikin dalilan da ya bada yace ɗaya daga cikin su yace su ƴan uwan mu mutanen Madina gaba ɗayan su manoma ne yace su kuma mutanen Makka da sauran muhajirun yace ƴan kasuwa ne kowa yana cin kasuwa wajen saye da sayarwa yace ni ko talakka ne ba ni da abin da zan juya don haka in na cika ciki na ina nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa kuma kiyayewa ne yace kun ji ɗaya daga cikin dalilan abin da yasa nabi su yawan hadisai kaga anan me siffanta su mutanen Madina manoma ne su kuma muhajirun ƴan kasuwa ne to dan haka maganar a ce mutun ya dora kafa ɗaya kan ɗaya cewa wai shi albarkan makaranta zai ci, wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Malinci ba sana'a bane, malinci ibada ce, babbar ibada wadda take zaune da gindin kanta, kamar yanda sallan nan lokaci biyar ibada ce, azumin nan na Ramadan ibada ne, zakka ibada ce, to haka malinci ka nemi ilimi ka karantar da ilimi shi ma ibada ne. Ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman sakamakonta a gobe kiyama, kamar yanda sallah lokaci biyar baka buƙatar cewa wani ya biya ka sakamakonta a nan duniya, a ranar kiyama kake neman sakamakonta. To haka shi ma malinci, ka nemi ilimi ka karantar da jama'a, ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman sakamakonta a ranar kiyama. In ta kamar cewa mu malamai ne, duk malincin ka dai baka kai ba sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma mu ce shi fiyayyen halitta gaba ɗayan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo, manzon Allah yana da sana'a, an gane ko? Bayan Allah ya aiko shi a matsayin manzo yana da sana'a, kafin Allah ya aiko shi a matsayin ba annabi kuma manzon sa, farkon sana'ar da manzon Allah ya yi lokacin yana birnin Makka, kamar yanda Abdullahi dan Mas'udi ya rawaito, manzon Allah kiwon dabbobi yake. Hadisi ne sahihi, manzon Allah ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya turo gaba daya, manzon Allah ya ce kowane annabi sai da yake kiwo. Sahabbai suka ce har kai ya manzon Allah ya ce wallahi ni ma nayi kiwo. Mutanen Makka suke tattara dabbobin su in kora su kiwo, in an kai wani lokaci su dau ɗan kudade su bani. Kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sana'ar da ake kiranta baranda, wanda za a baka kuɗi a je a sayi kaya a yi kasuwanci, idan uwar kuɗi ta fito abinda aka samu na riba tsakaninka da mai dukiya, sai a zauna a yi lissafi a kasa wannan riba, shi yana da kaso kaza, kai kana da kaso kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka tsakanin shi da matar shi Khadija, bayan da Allah ya turo shi a matsayin manzo, sai Allah ya bashi babbar sana'a, ita ce shine jihadi. Jihadi shine sana'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya turo shi a matsayin manzo. Idan aka je aka yi yaki aka samu ganima, za a kasa ta kashi biyar, wannan kashi ɗaya daga cikin biyar rabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da marayu da wanda suke miskinai talakawa da bako wanda yake dan wucewa. Misali in an samu ganima ta miliyan ɗari, to wannan kashi ɗaya daga cikin hudu shine miliyan 25 kenan, wannan haƙƙi ne na manzan Allah da manzansa da makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yanda Allah yake gaya mana a cikin suratul tauba, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu, ko kuma mu ce suratul anfal, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidhil qurba walyatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. To dan haka kasancewar abinda muke ƙara tabbatarwa, malinci ibada ce, babbar ibada ce wadda Allah yake zabar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, Ubangiji ta'ala ya azurta shi da wannan sana'a, wanda babu ya azurta shi da wannan ibada nake nihi, ba wannan sana'a ba, malinci ba sana'a bane ba, ya azurta shi da wannan ibada, domin malamai sune magadan annabawa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana, su kuma annabawa malinci ba su dauke shi ba a sana'a. Me Allah yake faɗa mana, qul ma as'alukum alaihi min ajr, haka kowane manzo ka koma cikin suratul shu'ara, annabi Nuhu yake cewa in ajri illa ala rabbil alamin, in ajri illa ala rabbil alamin, haka kowane manzo yake faɗa tun daga farkon su annabi Nuhu alaihi salam, iya abinda suke kawai suna karantar da ku fi sabilillahi, ba sa neman wani sakamakon lada a wajen ku, sakamakon lada suna neman shi ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka annabi Hud yake cewa in ajri illa ala alladhi fatarani, lada na da sakamako na bai zamanto ba sai ga Ubangijin da ya halicce ni, shi kadai nake neman sakamako, bana neman sakamako na ku. To dan haka a yau zaka ga malami yana wahala, yana wahala me yasa saboda ya dauki wannan hanyar ta ita ce zai ci zai sha ta wannan hanya ita ce ya dauka a matsayin sana'a shi yasa saboda galibin zaka ga malamai ba su da kima ba su da mutunci a idanun jama'a kamar yanda wani malami yake cewa falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fi nufusi la uzima walakin ahanuhu fahanu fadannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahama yace da a ce malamai sun kiyaye mutuncin ilimi sun kiyaye kimar sa da darajar sa sanahu yace wallahi ilimi da ya kiyaye su inda sun kiyaye matsayin ilimi sanahum wato ilimi da ya kiyaye su sai yake cewa walau azzamuhu fi nufusi la uzima da a ce sun girmama ilimin da suke da shi a cikin zukatansu sun dauke shi a matsayin abu ne wanda yake mai daraja yace la uzima yace da an girmama su yace walakin ahanu yace sani dai malamai a yau yace sun wulakanta ilimi malamai sun wulakanta ilimi yanzu a nan wani lokaci shekaru da suka wuce a talabijin aka gwado malamai suna kokowa akan kudin sadaka har an daga wani sama kuma ta ake malamai ne akan kudaden sadaka aka gwado malamai suna kokowa kuma a yanzu saboda Allah a nan ka dauka in dai adalci zaka yi in ka tara mutum 10 sai ka samu mutum 7 ko 8 suna zagin malamai saboda a nan su malamai sun riga sun liƙe ba hukuma ya zamanto duk wani abubuwa ta hanyar su ake biyowa har ya kasance mutuncin su ya zube a cikin a idan jama'a amma ba dan komai ba dan abin da suke nema wannan na amfanin duniya dan kar kai tsammani in an kiraye su an je an zauna haka za a tada su inda ba a ba su komai gobe an kiraye su ba su zuwa to dan haka dole ya zamanto malami ya kiyaye mutuncin sa ya nemi sana'a neman sana'a wannan ita ce za ta kare maka mutuncin iliminka dan kaddar cewa yau ka ce mutane su dau nauyinka za su dau nauyinka a suninka karantar da su wallahi ba sa iyawa ko sun baka yau sun baka gobe shi ba sa iya baka kuma koda za su baka sai sun gaya maka magana kuma zaka zama za su dauke ka a matsayin kamar wani nauyi ne akan su kamar an dora musu dutsen Uhudu to dan haka dole ya zamanto mutum ilimi da zaka nema da karantar da shi da zaka yi kamar dauke shi a matsayin ibada ce wanda kake neman sakamakon ta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangiji subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran manzanni ba sa neman lada a wajen kowa illa a wajen ubangiji subhanahu wataala akan karantarwar da suke ma al'umma to dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa in an gama sallah sai yake cewa fanta shurutil ardi Ubangiji ta'ala yace kowa su aban kasa ma'ana kowa ya je kan sana'arsa waqta gumi fadlillahi kunima daga fadla ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai yake cewa wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wanda alhamdulillah in ka dauki mafi yawan malamai da suka gabata wallahi ko anan duk malamin da ka samu irin dai malamai waɗanda suka gabata kowa yana da sana'a in ma ka samu malami yana da gona ko kuma ka same shi yana kiwo ko ka same shi yana da gona ko yana kiwo wai lalle ba a ce ba sai ka tashi karin gumi sana'ar da kanka ko da ya kasance a ce anan kana da yara wanda zaka ba su kayan kasuwa su je su saida ya zamanto kana da wannan sana'a wannan shine abin da ya zama wajibi neman halaka wajibi ne to amma yau an wayi gari hannun agogo ya juya baya muna malak kowa sai ya zo ya saka babbar riga ya kafa hula ya rike katan tanzi yana yawo shi ma malami daga nan yayi nan daga nan yayi nan shine yana ofishin wani yana ofishin wani in baya nan yana nan kuma kullun yana ma mutane kirari da cewa muna muku kaza muna muku kaza ai muna nan dai muna addu'a ko kuma in ya hadu ai wani ma mu muke masa aiki wani ma mu muka rike muka danne masa kan macijin yake wasa da wuciya kai me ya hana ka danne ma kanka kai wasa da wuciya in dai ya arziki ne kai ka fi shi san shi wallahi tallahi wani dan uwa yake ga mu wani dan uwa yazo yace masa wai an mai sauka kaza an masa kaza wai an masa wai dubin izawa ka da wani wannan ko kuma wai a zo ana cewa wai ka bada contract din sauka da wasu abubuwa duk wannan wallahi shine ake zubar da mutuncin malamai, ya zama tu malamai ba su da kima. Wani dan uwa wani abokin mu kafin shi cewa wallahi ni malamai yanzu tsoron ku ne. Nace haba wani me aka yi? Sai yake cewa wai wani dan uwan mahaifiyata ne kawai ya dauke ni wani katin jahili tamkar ban taba sanin baba. Shaguna wanda za a kashe wannan na gabacin wannan gidan kirista. Wai ya kiraye shi ya ce masa za a masa wani aiki. Aikin da za a masa zai turo almajiransa su uku za su yi aiki tsawon kwana uku. Amma a duk yini na Allah in za a aikin sai an siyo rago kuma za a so sabbin tabarmi da kaza da kaza, shi daga can gida zai yi aiki kuma aikin da zai yi ya fi nasu. Ya tambaya nawa za a ba su, ya ce za a ba su ko duk awo ne kowa jika ko 30-30 ko nawa ne, da ya masa lissafi dai kudin dai sun haura a kan jika 500. To kaga irin abubuwa ne wanda yake kwata-kwata bai dashi ba. Wannan ba a kiran su malamai, ba a kiran su malamai. In aka ce malam ko mu gane kalma ta malam, an ciro ta ne kalma ce alim. Alim shine ake kira da malam a Hausa kenan, wanda wannan kalma kuma daga ilim, al-ilm ne aka ciro ta kenan. In aka ce malam, ba kowa ba zai cancanta a ce masa malam sai wanda yake neman ilimi yake karantar da shi wannan shine malam. Wanda ya nemi ilimi, ilimi kuwa Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya nemi sanin Al-Qur'ani, ya nemi sanin hukunce-hukuncen addini domin ya gusar ma kansa jahilci, ya gusar ma jama'a, wannan shine cancanta a ce masa malam. Duk da cewa wasu suna bambanta sai a ce malamin darni, to wa'annan ba malaman darni ba, sai dai a ce malamin tsubbu. Dan shi malamin darni shi bakin shi kawai ya cika allo da wala haula, in ana da bukata ya daga hannu ya yi addu'a. Amma sabanin waɗanda suke da awar malamai ne, wallahi ba su da bambanci da bokan da yake gindin tsamiya, har ma sun yi shi shirka, wallahi tallahi sun yi shi shirka. To dan haka kasancewar shi ne a nan, Ubangiji ta'ala yake zaburar da mu a kan cewa mu tashi mu nemi sana'a. Ana Abi Abdullahi Zubair ibn al-Awwani radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم أهبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. واتو أبو عبد الله شين الزبير ابن الأوام Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna kafin su bar duniya. Ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la an ya akuza ahadukum ahabula, manzon Allah ya ce ɗayan ku da zai dau igwansa summa ya atiya aljabal, manzon Allah ya ce sannan ya tafi kan dutse, fa ya atiya bi huzmatin min hatabin ala zahri, ya zo da kan itace a gadon bayansa, ma'ana ya yo kan ice, ya jabo wannan ice a gadon bayansa, ya zo gari fa ya bi aha ya sai da kan icen, fa ya kuffa Allahu biha wajha, Ubangiji ta'ala ya kame fuskarsa, ma'ana da kudaden da zai sayar da wannan ice, ma'ana ya biya bukatunsa. Khairul lahu, manzon Allah ya ce shi yafi alkhairi gare shi min an yas'ala nasa, da zai roƙi jama'a a aqahu aw mana'uhu, sun bashi ko sun hana shi, ma'ana ka je kan dutse ka yo kan ice. Wannan kan ice manzo Allah ya ce ka jabo shi a gadon bayanka, dan wanda yake da dabbar da zai lautu ma wannan mawadaci ne, ka je ka doro icen a gadon bayanka. Manzo Allah ya ce ka zo ka sai da kan icen, Ubangiji ta'ala ya kame mutuncinka da wannan kudade da zaka sai da ice ka biya bukatunka, yace shi yafi maka alkhairi da zaka roki jama'a sun baka ko sun hana ka. Karin bayani akan hadisin zai zo a darasi na gaba, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.